yana da kyau in ba a da abubuwa guda biyu. Abu na farko in ba ka haƙuri tare da su jagororin shirya wannan muhabara ɗin a dalilin rashin samun damar halartar gayyatar da aka yi manta asali a ranar Lahadi da ta gabata saboda waɗansu ‘yan matsaloli. Ina fata za a yi mana afuwa a kan haka. Sai abu na biyu, mawdu'in da aka ce a yi magana kansa, wato mawdu'i dangane da Dajjal ko Dajjal, mawdu'i ne mai faɗin gaske. Amma duk da haka, in Allah so ya yarda, zan takaita bayanan gwargwadon yadda ba za mu samu matsalar lokaci ba. Daga ƙarshe kuma abubuwan da ba a faɗi ba, kamar da na sha faɗi duk lokacin na zarci irin wannan zama, ina fata za a je a bincika wajen malami. Kuma wannan muhabara da za a gabatar a wannan safiya ɗin ta 25 ga Ramadan 1431 a cikin wannan masallaci na unguwar Dosa ko masallacin Sheikh Jafar, ni a fahimta ta dace da ku kuma ta dace da lokacin ta. To amma musamman ku mata, ina ganin kamar ma kun fi maza buƙatar wannan muhabara ɗin. Sai dai gaskiyar magana, kowannen mazan da mata yana da buƙatar ƙara sanin waɗansu abubuwa dangane da wannan muhabara. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya bani ikon isar da saƙon nan yadda za a fahimta, kuma da ƙarshe ina fata Allah ya sa a fahimta ta yadda za mu tashi a kan abin da yake insha Allah ta'ala zai zama a kai. A yayin da zan gabatar da ita muhabara ɗin, ina fata in riƙa haska abubuwan da zan gabatar a kan bango ta yadda za a iya maji na kai tsaye cikin abubuwan da zan gabatar da izinin Allah ta'ala. Kamar yadda aka riga aka ji, taken muhabaran shi ne mafi sharrin abin da ake kira. Wannan shi ne abin da aka yi wa muhabarar tafi da shi. Shi musulmi a mataki na farko ya yi imani da cewa akwai mutuwa, kuma ya yi imani da cewa akwai ranar kiyama, sa'annan ya yi imani da dukkan abubuwan da aka faɗi a shar'ance game da ranar kiyama. Ya yi imanin cewa mutuwa ita ce zangon farko na zuwa kiyama, amma kafin kiyama ta tsaya yana imani da cewa akwai waɗansu alamomi waɗanda za su faru ko kuma za su ke faruwa da sai sun gama faruwar gaba ɗaya kafin a kai ga tsayuwar kiyama. Akwai ayoyi ko alamomi na kiyama waɗanda shari'ar musulunci ta tabbatar da su. Al-Qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ma ijma'in musulmi tun a da har a yanzu har nan gaba na tabbatar da waɗannan alamomi ko kuma waɗannan ayoyi da za su auku kafin kiyama ta tsaya. Ayoyin nan ko alamomin nan kana gani, akwai ƙanana akwai manya. Ƙananan alamomin sun haɗa da yawaitar jarumci, yawan mata fiye da maza, bayyanar tsiraici, yawaitar zinace-zinace, yawaitar shan giya, bayyanar kayan kiɗa da sauran dai alamomi mabambanta wanda suke duka ƙanana ake ɗauka. To akwai kuma manyan alamomi waɗanda su kan masu tada hankali ne ko masu turgitarwa ne fiye da sauran waɗancan kanana da muka isharar su. Daga cikin waɗannan manya-manyan alamomin akwai guda goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata da bakin sa mai tsarki. A cikin waɗannan goma ne akwai waɗanda babu wata damuwa game da su. Haka ni ma in musulmi na da rai zuwa lokacin wanda ba ma fata mu kai shi ne so ma ta kasance. Kamar misali saukowar Annabi Isa. Domin a daidai lokacin da Annabi Isa alaihi salatu wa salam dan Maryam zai sauko daga sama, to wannan lokaci zai zama so magani ko waraka ga al'ummar musulmi a wancan lokaci daga waɗansu matsaloli da suke fuskanta. To amma akwai waɗanda suke masu tada hankali ne, kamar misali bayanan Ya'juj da Ma'juj, bayanan Dajjal, abin da ya shafi bayanan Dabba da abin da ya shafi wuta da za ta kora mutane zuwa da wurin za a yi kiyama, da kuma jirgizar ƙasa da za a samu manya-manya har guda uku. Duk waɗannan alamomi ne masu tada hankali. To sai dai a cikinsu gaba ɗaya babu wata alama ko wata aya daga cikin waɗannan ayoyi guda goma da ya fita da hankali ko ta fita da hankali da firgitarwa da tsoratarwa da samar da fitina a zuciyar mu'mini kamar Dajjal. Wannan ya sa kenan a yi magana a kan Dajjal ko Dajjal abu ne da ya dace da lokacin shi. Duk da cewa ba ma fata Allah ya raya mu zuwa wannan lokaci, ba sani ba ko su suna fata haka, amma dai ni ba na yi na san malama ba ne. Amma wai ku kaddara duka tsautsayi abin da kasance, to me za mu yi? Ai abu ne mai yi mu san abin da ya kamata mu yi domin mu kubuta daga wannan fitina mafi hatsari, mafi sharri, mafi girma wanda ake malakami da mafi sharrin abin da ake jira. Wannan lafazi na mafi sharrin abin da ake jira ya zo a cikin wani hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito, ko da yake mafi yawan malamai sun rauna da wannan hadisi din, amma lafazin da lafazin da sunan da taken duk sun dace da shi wannan Dajjal Allah ya lafice shi. To za mu fara da ƙoƙarin sanin ma'anar Dajjal. Bahaushe yana cewa Dajjal, amma asali kalmar daga Larabci ne Dajjal. To wannan kalma ta Dajjal kalma ce ta Larabci, kuma ta zo ne a ma'auni na fa'al. Ma'aunin fa'al a harshen Larabci na nuna yawaitawa da kuma kaiwa ga ƙuratun abin da Larabawa ke cewa al-mubalagha. A taƙaice, asalin wannan kalma ta Dajjal ma'anarta a harshen Larabci shine ɓoyewa ko rufewa ko lulluɓewa ko cuɗawa. Idan aka rufe wani abu ko aka saka ya shi ko aka yi masa angulu da kan zabo ko aka lulluɓe shi ko aka cakuɗa shi da yadda ba za a gane hakikaninsa ba, to sai a ce an samu Dajjal. Kalmar daga nan ta taso. Babban malamin nan na hadisi wanda ake mai lakabi da Ustadu Dunya fil Hadith Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya ce Ad-Dajjal bi fathi awwalihi wa tashdidi. Kalmar Dajjal ana mata fataha ne a farko, wato dalin da a sa mai fataha, jimin kuma a sa mai shadda ƙarfi kenan. Sai a ce Ad-Dajjal min ad-Dajjal, daga kalmar Dajjal. Wa huwa at-tajriya shine arjuma, wa zumiya al-kazzabu dajjalan mabayyin akan ce mai dajjal, li'annahu yughayyiru al-haqqa bi-batili, domin mabayyin yana koyi gaskiya ne ta hanyar ƙaryarsa. In ya ƙarya ba za a gane gaskiya ba, kenan ya koyi gaskiya ta hanyar faɗin ƙarya. To wannan mabayyin in dai ya tahar da ƙarya ana iya ce mashi wane dajjal saboda yawan ƙaryar shi. Haka nan Ibn al-Asir babban malamin nan na tarihi ko malamin sanin kalmomin hadisai da ke zuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamin nan mai littafin an-nihaya fi darijil hadith ya ce aslul jadal al-khalq abale kalmar jadal daga khalq ne cudanyawa yuqalu jadala idza labisa wa mawwa akan ce jadala idan mutun ya fataya ya zama yayi abin da za a gane ma wa mawwa ya cudanya ya rinda sai da za a gane yadda abin ke wa min hadith ibn al-asir yace daga wannan kalmar ce aka samu wato wani hadisi yakunu fi akhir az-zaman dajjalun za a samu dajjalai a ƙarshen zamani wato masu kokarin yin ƙarya su kuma cuɗa ƙarya da gaskiya su rikita abu da yadda ba za a gane ba ai ka babuna mubawwiduna wato maƙaryata masu cuɗa gaskiya da ƙarya kalmar dajjal bata zo ba a cikin alkur'ani ko da ba bata zo ba in dai da lafazin dajjal ne bata zo ba amma ta zo a wurare da yawan gaske a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wane ne dajjal kun san shi to gashi za ku ji kowa ne a shari'ance idan aka ce dajjal ana nufin mutumin da zai bayyana a ƙarshen zamani yayi da awar shi ne abin bauta zai yi da awar cewa shi ne abin bautawa kuma duk wanda bai bauta mishi ba duk wanda bai bauta mishi ba duk wanda bai bauta mishi ba to kaman ya saba wa ainihin wanda yake da abin shi ne abin bauta a shari'ance ke domin kuwa ibnu asir ya ce wa qad takarrara dhikru ad-dajjal fil hadith amma ad-dajjal ya zo da yawan gaske a cikin hadisi an tabe mai ta amma kan dajjal a hadisi wa huwa alladhi yadhhar fi akhir az-zaman yadda ya uluhiya idan ba ku san ko wane ne dajjal ba shine wanda zai bayyana a ƙarshen zamani zai rika yin da'awan cewa shi abin bautawa shi wannan canta a bauta masa ba wani shi ga ko mutum ne ma ba ajali ba ba mala'ika ba a dan adam ne irin amma ko ne da awan shi ne abin bautawa kuma shi ya kamata a bauta masa duk cancanta shi kuma malam ibn kathir ya ce huwa rajul min bani adam khalaqahu Allah ta'ala ليكون مهنة للناس في آخر الزمان فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وإن ثم الدجال المسيح الكذاب يجي شيء دجال منا ولا ممكن نلقى تكين تان أدم وتكين تان أدم جنس تان أدم ده الله يعني تكين دومي زمان هو جربا فتنة ga mutane a ƙarshen zamani mutane da yawa za su bata a dalilin dajjal ko mutane da yawa za su shirya a dalilin dajjal amma ba kowa zai bata a dalilin ruwan dajjal ba sai masu kai malam ibnu kathir ya ce kuma shi dajjal ana kiransa da al-masih al-kazzab ana kiransa al-masih amma ba masihu ne ibnu maryama ba game da zamu gani nan gaba ko zamu ji nan gaba akwai dalilin da yasa ake kiran sa masihu kuma ana kiran shi al-kazzab shugaban masu ƙarya babban maƙaryaci saboda irin kiran kalmar da zai yi irin abin da ma anzala Allah bihi min sultan sai dai kuma ko da yake an ce da jali galibi an kula na komawa zuwa ga wancan da zai zo ƙarshen zamani hadisai da dama sun zo da ambaton dajjal ga waɗansu mutane bayan shi wancan ɗin da zai zo bayan shi wancan ɗin da zai zo nazari cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na nuna cewa akwai wasu waɗanda aka kira da suna dajjalai illa iyaka waɗannan hadisai din waɗannan hadisai din na ishara ne zuwa ga tsananan dujjal-dujjal wanda za su bayyana kafin shi shugaban nasu babban oga kwata-kwata ya bayyana. Misali, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, "Ya kudu fi akhirin zaman dajjalun kazzabun." Za a samu dajjalai maƙaryata a ƙarshen zamani, kamar yadda al-Imam Ahmad da Muslim suka rawaito. Haka nan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ya ce, "Inna bayna yadayhi sa'a 30 dajjalan kazzaba." Lallai kafin kiyama ta za a samu dajjal-dajjal har guda 30 masu ƙayyanciya. Wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya yi takharijin sa a cikin sahihin ahadith sahiha, hadisi mai lamba ta 1683. To amma shi wannan tafsirin ne na ƙarshe shine babban sa, kuma shi ne mafi haɗarin sa, ba ku wani kamar sa, ba kuma za a samu irin sa ba. Domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, "La yakunanna qawla al-masih dajjal kazzabun 30 aw akthar." Ma yi sallallahu alaihi wa sallama kamar da al-Imam Ahmad ya rawaito ya ce, "Lallai ne tabbas za a samu dujjalai masu tsananin ƙarya guda 30 ko fiye da haka kafin ainihin shi al-masih dajjal, wato shi babban dujjal ɗin wanda shi ne yanzu muke so mu magana kan sa." Kuma a goya ala ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, "Bayna ilayhi sa'a ad-dajjal wa bayna ilayhi ad-dajjal kazzabun 30 aw akthar." Kafin kiyama ta tsaya dajjal zai bayyana, kuma kafin dajjal din ya bayyana za a samu dajjalan ƙanana har guda 30 ko ma fiye da 30. Don haka ashe ba kawai sai wannan babban ne yake an sunan dajjal ba, akwai wannan suna da dama da za a ainihin iya kiran dajjal. Kuma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu irin su Ibn Sayyad wanda aka yi masa laƙabi da dajjal, bayan shi an samu irin su Mukhtar wanda su ma an kira da dajjal a harkar wannan sahabbai da dama, bayan shi an samu zaman Al-Kazza wanda shi ma an kira da suna dajjal a harkar wannan sahabbai. Don haka a taƙaice akwai dajjalai daban-daban-daban ƙanana iri-iri har a wannan zamanin ma ba sai ba kwanan samun dajjal, domin duk wanda ya shahara da ƙarya ya kuma zama tsoye da awon annabta kamar yadda gulamun birnsa ya yi na ƙasar Kadiyan wato ƙasar Pakistan ko India da wanda yake shi ne ƴan Ahmadiyya suke da awon cewa annabi Isa ne shi kuma annabin Allah ne kuma wai shi ne Mahdi al-Muntaba. To wannan an kafirta mai wannan da'awar, dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki akan kafircin wanda ya ce Ghulam Ahmad Mirza shugaban ƴan Ahmadiyya a matattun jama'an nan cewa wai shi tunan annabi ne ko annabi Isa ne ko kuma Mahdi. Kuma ko kwanan da sun samu labari ba su cewa ba a ƙasar Nijar an samu wani mutum ya yi da'awar annabta, ba daɗe ba har ma aka samu gulitansa almajiransa sun yi wata waka suna cewa sun gode wa Allah ta'ala da ya aiko masa annabi wa haushi. Ina jin duru duba a shekara ba ko shekara biyu da yin wannan wanda shi ba da jini, domin daga cikin sifofin da jallai akwai da'awar annabta kamar yadda za mu bayani nan gaba insha Allah. Haka nan Imam Ahmad da Bazza sun rawaito wani hadisi wanda malamai suka ce yana da rauni. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, "Bayna yadayhi sa'a kazzabun, minhum sa'ibu al-yamama wa minhum sa'ibu sana'a sana'a al-ansi wa minhum sa'ibu himya wa minhum ad-dajjal wa huwa a'zamuhum fitna." Aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, kafin kiyama ta tsaya za a samu maƙaryata, daga cikinsu akwai mutumin yamama shi ne Musayyama, a cikin su za a samu wanda da garin Sana'a, Sana'a tana cikin ƙasar Yaman ne a yanzu, sannan da cikin su za a samu wani da kafar jimiyar jimiyar ina jin a yarda da dinnan tana wuce tana wuce don wasa ne sannan kuma da cikin su akwai babban dajjal wanda shine mafi girman fitina a cikin su to kamar yadda neman ishara wannan hadisin da yawa daga malamai sun rauna nashi sai dai ya samu goyon bayan wadanda za a yi neman mabanta wadanda ke nuna cewa asalin hadisin yana da asali wannan wadanda hakan at-Tabarani ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma ahbaba Allah ta'ala ila al-ardi منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال فزعم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا بيسو كودا وزفتنا بعد دوران كسا تنتج الوقت تنتعك على آدم حق يا ما تصيع بعد كودا وزفتنا بعد كبر فتنة الدجال إني أو دجلماني ba wata fitina ta kai fitina fitar kuma tun da aka halice adamu aka saukar da shi bayan kasan nan har zuwa kiyama ta tsaya babu wata fitina da ta kai girman fitinar dajjal dajjal na daga manya-manyan alamomin kiyama na yi mana ishara tun farkon farawa cewa dajjal na daga cikin alamomin kiyama guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata don haka bayyana da dajjal na daga manya-manyan alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a gani kafin kiyama ta tsaya a cikin wani hadisi wanda Hudayma bin Usayd al-Ghifari ya bayyana Allah ya kara masa yadda ya ce iqra an-nabi sallallahu alaihi wa sallam alaina wa nam natadhakkar فقال ما تذاكرنا قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بالمدينة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى معشره الإمام مسلم شير رسولنا حديثا من زعمنا صلى الله عليه وسلم وعندنا عليه سيكون أبقى أن يشير أنا خلق أنا سهيرا سيكون يبقى أن يكون مغانا أنا أكين كيامة sai ba zan Allah subhanahu wa ta'ala ce ai kiyama kun ko shakka ba ba za ta tsaya ba har sai kun ga alamomi ayoyi guda goma ya ambaci za a samu ad-dukhan hayaki hayaki ne turbe ke saman sararin samaniya ta kowane bangare za a ga dajjal za a ga wata dabba da za ta bayyana wata suna cewa wai na ga misali ne amma dai babu wani dalili mai ƙarfi akan haka kawai dai abin da hadisi ya zo da shi shi ne dabba abu na gaba shi ne rana za ta fito ta mabaɗanta rana za ta fitowa ta gaban ta faɗa yamma to ranta rana za ta koma ta yi gida da Allah a yamma Allah ya ce mata koma ta inda kika fito to za ta fito da yamma mai kuma ta gaban daga wannan rana tuba ma an rufe ba za a taɓa tuban ba ga farkowar annabi isa daga sama ɗan maryam ga ya tudu da majudu ga kuma girgizar ƙasa guda uku da za a samu ɗaya a ɓangaren yamma ɗaya a ɓangaren gabas wato ɗaya a ɓangaren gabas ɗaya a ɓangaren yamma ɗaya a ɓangaren jaziratul arab ɓangaren larabawa sannan aya ta ƙarshe da za a gani kafin kiyama ta tsaya ita ce huta da za ta bayyana ta rufe kore mutane in mutane na gudu suna tafiya in suka gaji sai ta jira su huta sai ta cigaba da kora su in dare ya yi sai ta tsaya su yi barci asuba na yi ta kora su har sai sun je su za a yi kiyama wannan shi ne ba a lokacin cewa gudun mamalaki wutana da kora mutane sai ta kora har sai ta kai inda za a tada jama'a gaba daya tsaya dajjal yana da sunofi kuma sunofin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da dama masu tarin yawa yayi bayani daga cikin sunofin sa akwai wanda an faɗi ne domin a tare gani cikin lokacin yayi yawa yana daga cikin kuma sunofin an faɗi ne domin a nuna mana girman hadarin sa malamai sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yawaita ambaton sifofin dajjal ne don al'ummar sa ta fahimce shi sosai ta yadda al'amarin sa ba zai rikice musu ba daga cikin sifofin sa akwai hadisai kamar guda uku ko huɗu da zan kawo waɗanda suke nuna mana yadda sifofin dajjal ne الإمام مسلم يقول مثلا الله صلى الله عليه وآله وسلم آياته ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال باب وطن منك تلت دلوك جدا أنا لك آدم سكان خلق آدم هل هو أساس القيامة باب وطن منك لتكي جرما يجل هو لك هذا يجل روح شيشوني تاقوني fasgari domin sun bayan adam su ba wanda aka halitta da girman sa kuma kun ga ce tun da adam an gaya mana tsawon shi zira'i 60 ne kamar nan wato zira'i nan ke nan zuwa biwa daga yata zuwa biwa sai an yi kamar 60 tsawon annabi adam kun ga yanzu sai an haka kan waya kan sarki guda ba za a samu gara da su wani wasu ke na gara wani wasu ke na gara a tsawon sa gara a sittin to daga nan daga cikin wani rage tsawo ana ta rage wa har zafi wasu to ya yi abu da jikokin ba za su tsawo ba a haka abu yake haka za a ta rage wa yanzu ga kandun ku yaya girman jikinku da ƙarfin su ba su biyo ba domin kuma ga mai yara fara a ɗan gure ya fashi to na bayan ko sai sun kai da ko kan za ka yi tumaɗi kila haka za a yi sama ko haiti a masu ɗaya to amma bayan ya zama babu mai girman dutar kun ga shi dutar kun mushe shi bayan wannan al-Imam Ahmad da Abu Dawud sura su hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inni tadaddatukum amid-dajjal hatta kashitu Allah ta'ala inna masiha ad-dajjal رجل قصير أبهج جام أعور مخبوص العين ليس بناتع ولا هجراء فيدخل بك عليكم فلو أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألني من بياني ومن سبب تجل أنا yake yi din nan nayi muku bayani akan dujal ba sai da ba din ko na ba ku labarin sa har ma yake ina tsoron kada ba ku kama ganewa saboda yau da bayani shi dai dujal din da kuke ganin sa mutum ne da gare ni duk da tsawon sa ma duk da girman sa amma mutum ne da gare ni akan mai bani yana tafiya irin da jira amma ba saboda budewar hanyoyinsa shine afhaj jari mai cikurkunan ɗan gashin kai gashin kan sa cikur a tattakuri kamar gaya haka suke a tattakuri kuma gashin kan mai yawa ta guzu awa mai ido ɗaya matsalolin ainihi mai shafaffen ido laisa bi nafi'a shi ne idanun nasa ba ya bayyana ƙwarin mu ya zuro ba wala a jara ko ba a cire gaba ɗaya ba kenan idan nasa tafarki ne shi ne mai bayyana ba kuma shi ba a cire gaba ɗaya ba maza na sallama sun mace fahim ulbisa alaiku idan ba da za a yi fitar da kuka kama gane hakikar waɗannan sumarin da na gaya muku fana mu an na rafakun da bara ta wata ana laifin da awar to ku tuna da wannan ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane shi kuma dutse da ido ɗaya duk wanda ya zoje shi ne abin bauta Allah ku ku gane dutse ne inda ku san da ido ɗaya kuma ku sani cewa ba za ku ga ubangijin ku Allah ba har sai ku mutu sai da shi ko nan da ku da lafiyar ku a duniyar nan zai zo sai ko gashi shine dujjal ai shine Allah abin bauta za ku ga yau da kuma ga kuma da to kun ga kuma kuna da rawar shi kun san cewa ba Allah bane
sannan suna kun gaje yau da kun ji cewa Allah ne a kalla ku tuna waɗannan sabobi guda biyu in ma kun manta da wannan cewa sanjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito ya ce wa amma masihul dalala fa innahu ma'awad al-ayn ajla al-jabha ariqun nar fi jahannam baki sallallahu alaihi wa sallam ake amma shi masihul dalala akwai masihul hidaya shine annabi Isa akwai masihul dalala shine dajjal yake to shi dajjal ido ɗaya gare shi ajla al-jabha mai tsato da goshi ariqun nar mai maske kan kirji fi jama'un da duk na yana kuma ya dawo kuma ya laido ga kada goshi ga haske ne kirji fafa da kirji sanan ko da ya rama fa ya yi doro haka ne abin da ya nuna daga bayan dan ta bayan daga baban sa radiyallahu anhu abba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata da jan sai yace in ya khuruj wa ana fikum fa ana hajiju wa in yakhruj wa nafsu fikum fa kullu mri'in hadidu nafsu wallahu khalifati ala kulli muslimin ala wa innahu matmus al-ayn ka'annaha ayn qabl al-unsa ibn qabl al-khudai ala wa innahu maktub bayna aynayhi kafir yaqrahu kullu muslim mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yati in yakhruj wa ana fikum ya ambatul jannah sai ce idan dajjal ya bayyana alhali ina da haka kuma koma ga Allah ba bai rasu ba fa ana hadisi to ni na ba zan faya in yi da'iyya da shi sai na gama da shi wa yadda kuma ko lafi bi ku ko ya bayyana alhali ba da haka ku ga bayyana halin da yake cikin wannan Allah ba shi da haka a doron da baya da ya kuma ku ga gidan subhanahu wataala to in ya bayyana alhali ba na cikin ku to ku kullu bi hadisi da ku to kowa ya yi haka kowa ne ya yi shi da kai ba wala amma wallahu khalifati ala kulli muslimin Allah shine mai 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 akan kowa musulmi ma'ana ina fata Allah ya yi mutu kowa musulmi akan dajjal sai ku dinga yi wa fitna ala wa inna huwa musulmin ayi ku sani da shi dajjal idan ba shafafe ne ka ta ha ayi Abdul Uzza din ka kamar idanun wani mutum da ake kiransa Abdul Uzza ibn Qasim sunan wani ne al-Khuzai dan daga al-Khuzai dan shi ma wannan mutum ne ina mun ku shafa sai saboda haka shi ne sai ina mun da zaman kamar nasa ala wa innahu maktubun bayna ilayhi kafir a tsakanin gida ko kafir wato woshi ko tsakanin gida mun biyu a rubuta kafir kafir da alif kafir da fa'un da ra a rarrabe kafir cewa wannan kafiri ne ya karɓi kullum musulmi ko wani musulmi ya karɓi wannan da wanda ya yi rubutu da karatu da wanda da ya karɓi da rubutu ba ko kuma Allah zai yaye mashi ya ba shi basira ya ba shi fasaha ya ba shi ilimi ya karɓa tsakanin gida nan da dan cewa wannan kafara ko kuma kafiru wannan ya kafirta ko kuma wannan kafiri ne wanda wannan ba wata alama ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta bayyana cewa da cikin sukotin da ke akwai magana cewa a tsakanin gidanuwan sa a rubuta kafir wannan kafiri a wata riwaya a rubuta kafara kafir da fa'u da ra'a a rarrabe cewa wannan kafirci ne ko kuma wannan ya kafirta kenan in Allah ya raya wani Allah ya tsare zuwa wanda ko mutum to ana yi amfani da wannan a matsayin daya daga cikin surkokin da su to an ce mata da ke waje su yi hakuri a saboda rana gobe insha Allah za a zo da rumfuna ana fi haka insha Allah ta amma dai su yi hakuri yana da cikin jihadi haka da Imam Muslim ya rawaito kamar da wasu hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana mai ba da labarin Ibn Sayyad wanda muka ce Ibn Sayyad yana daga cikin mutanen da ake daukar su da jalai kana shi wato lokacin da shi Abu Sa'id ya tunkari ko ya salo daga Ibn Sayyad a matsayin cewa shi ne dujjal sai Ibn Sayyad ya ce masa Allah ta sanita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kullu inna la yuzlamu shin kai da kunnuwanka baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayanin dujjal ba ya ce dujjal ba zai samu tsaba ba zai kai wa ba ni ko ina da yaya sada shi ne dujjal kana mai ruwaya yake kuntu wato shi abu kai kenan sai nan ce maka bala barkwa na ji maka Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa nan dai kan dajjal ba za a yi mai ruwa ba za a yi mai ruwa kira ba ba wata jima ce da nan shigo shi dajjal cewa ba zai samu mai ruwa ba ba da ba na sana ce in ya mutu kuma wani ya zo ya gani shi haka dai ne ya zo a hadisi sai muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahu shaqun qatun ayyuhu tabi'atu kani ushabihu kani ushabihu bi Abdul Uzza ibn Qatun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi da dan wani matashi ne saurayi mai yawan gani mai yawan tsoka idan kuma ta fadi wani mai rauni ba ya gani sosai annabi yake kamar sanya wannan tana a yanzu da wanda ake kira Abdul Uzza ibn Kafan to wannan gaba daya sifofi ne daga cikin sifofin dajjal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani to me yake da'awar dajjal me ne ne zai yi da'awa me zai kira mutane a kai dajjal zai fara da'awar annabta da annabta zai fara yake shi annabi daga baya kuma ya da'awa cewa shi ne ubangiji hadisi ya zo daga Abu Umama Al-Dhahabi radiyallahu anhu yake khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa kana akthara khutbatihi ma yu'adhiruna ad-dajjal fa kana akthara khutbatihi ma yu'adhiruna ad-dajjal yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hutuba kuma da malaka yau hutuba da yake mana sabatar wani da tsoratar wani da dajjal yake inna hu ya zo sai ku dujjal zai fara da awakan ne ta hanyar cewa ana nabiyyu wala nabiyya ba'di zai fara da cewa ne wai ni annabi ne dujjal zai ce shi annabi ne annabi ne to amma ku bane ba ku wani annabi ba ko da duk wanda ya zo annabi ne ko san dujjal kuma in kafi sannan sai ya fiye da wannan da'awa ma'ana sai ya tashi daga wannan kuma ya tsara gaba sai ya kuma ana rabbukum sai ya zo ya kuma ya ce ni ne ubangiji ku kuma ka mani manzo Allah ta nuna ce wallan tarau rabbukum ta ta ni amma ba ku gani ba za ku ubangiji ku ma'an ku to kun ba za ka ta ma'an ku a sai bayan ku kuwa ne a kiyama Allah zai so a gani dan aljanna su gani to duka haka ne wanda ya zo shi ubangiji ne ga kudan filin filin a nan duniya to kun za a kai matsala sai ne wanda ya zo shi a nan ne ba ko annabi ya ce ba ko nan ne ba yanka nan ma kun za a kai matsala saboda haka da wannan ita ce shi annabi ne daga baya ma ya dawo ya ce ai shi Allah ne ubangiji wannan hadisi Ibn Majah ya rawaito shi Al-Imam Ahmad ya rawaito shi Al-Hakim ya rawaito shi Ibn Khuzaimah ya rawaito shi to sai dai akwai nace nace akan kitabi ayatu illa ayya ba akwai wannan tsari sai da sun karfa dashi suka fara da baya sai da hadisi sai da maina da asali domin ko hadisin Ahmad da Bukhari da Muslim ya karfa dashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayna dai sa'a قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يقول انا نبي انا نبي بذا الله تعالى ما تي كافين قيامه تصايا اكاي كثر دجالين مقيتا غدا 30 هو من ذي التواني النبي ني النبي بذا وندر يا كذابين حديث فرقوكين باي وندر حديث عن الإمام أحمد أبو داود شيما يكرفي يكي نبي نوان كما جيده دون منكم من الله صلى الله عليه وسلم عيناتي فعله تبارك وتعالى ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وزعنا كل رسول الله عليه وسلم وبينكم كم يستركي الأوجاع بعد إيدو جيواني كما مستني بزعنا كم يستركي بينكي با حتى تموتوا لو انت بعدت مجددا شيء وبيجي لي بدل لو ما راح تعمل هذا لو جيت اقول يا انت ذاك اللي هو وانا نبيت يا ربي تنظر الى لي لا حديث ده ابن ماجه ده ابن حزيمه ده الامام احمد ده الحاكم كله فاحنا حديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ذات دعوه ان ده سوده الليل ما كان يكون ده لكن shi kuma ya karbi yankin farko da ke cewa idan zai fara dawowa ne da fadin cewa shi annabi duka da suna kuma idan ka ba mu irin ta a duniya ba a taba yin wata suna ba irin suna ta jira wata kuma ita dalilin da ta mu karkuwa a wajen mutane da yawa domin da akwai ga dole ya zai magana shine waye ko idan shi kuma kike dire a dube ka ga mai komai a dube ka ga mai yimi a dube ka ga mai yimi wa mai yimi da ya wa mai yimi komai wa mai yimi dai dai ba dama ya san Allah yana cikin waye da raya ba mun san Allah yana alƙawa mun san Allah yana yin yadda yake shi ke son ka ruwan sama ya ta san rai da bayyana ka kafa duk wanda ka yi ne Allah fa arne bi mai yimi to amma inda wannan zai da wannan Allah ya san shi to yi mana kaza da wannan Ibrahim ba a lokacin da wannan mai girman kai maza ba nasa yayin da wannan Allah ne menene da Allah Ibrahim yake masa fa yi mana ya yi ne da su min al-mushrik fa tsimiha min al-maghrib ko kuma inda nabi ka fara sai da Ibrahim yake to mun shi ne Allah yana fitar da rana ta bangaren da take cewa gaba kamar da garin da to take da dora ta karanta da yamma sai da su ba da cewa kuma dole ne ya Allah ya zama cikin to idan Allah ne ya yi ta cewa ina rana ba ko kai ma ya ba to amma dajjal Allah ya haddari shi a matsayin cikin kafa musiba mai girma da za ki ga ki sanari da mu'mini saboda haka ina da cikin kuma ba ba mai wannan da zai sa mutane da yawa su yi shi a shakka ba ta cikin jinnal albani ya kuma min da su sukutun da guda akan dajjal ya san ya mai suna kishatul masih dajjal wa nuzul isa wa nuzul isa alayhi salatu wa salam wa qatlihi iyyah kishatul dajjal da saukar annabi isa da kuma kashe wanda zai wa dajjal suna da tabbata a cikin da min da ya bayyana nau'o'in ko ya yi ta tarihin hadisin da ya zo da ko a cikin da kuma nau'o'in fitinar dajjal ili da gaskiya da gaskiya zai bayyana kala kala duniya kuma abin da ke tsaka gaba daya zai bisa duk wani abu na duniya da manyan motoci da manyan jirage na sama da na kasa da na ruwa da duk wani abu da aka sai da kudi dala naira riya pound sterling ko mene ne har su ke na kasa gaba daya zina ne da ba sai za su tarusa kabin da can sai da zai ba mun duro ya hana shi kunda koyi da kuma mun tsina da haka ai ko zai haifar da tsina da mutane ko ba haka kamar da jama'a mutum da yabo za a ga cewa sandarai abubuwa aljamada sandarai abubuwa abubuwa da ba ka boki amma sai ku rika bashi daya in yake fili gaba sai ku fito sai ke fadi sai ku tsaya fado sai ku yi ta ci sai ki ni daya ko sai da karkar sai ya bayyana duk abin da yake sandarai ne zai boki to wannan abin za a tarar da cewa zai wa dajjal ta ya fi kumarinsa kamar yadda shi zai wani cikin sayin musulmi dajjal zai zo da tekunan ruwa da kuma zuwa cikin gurasa ga ruwa ga kishin ruwa ga dujjal ya zo teku na ruwa wanda ke yi yi imani da shi ya sha ruwa wanda ya yi imani da shi ya ci kusa gurasa da wina kuma a lokacin da aka fara da talauci da yunwa da fari na musiba da fitar hakan to kuma ba a jiki a wajen da zai duke ne ko kuma guda duk guda ma ce ko ta ba ama 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 da an ce yau ma ko ta guda ce ko sai a ba mu kai kun da ba ta ne ko ba ko ba to me ta ba dangan zai zo da aljanna da wuta ga aljanna ga wuta sai dai kuma wuta ita ce aljanna aljanna ita ce wuta saboda haka idan kake in wanda bai yi imani ba aka ce fada wuta to yi haka cikin aljanna shi ba wanda kuma yi imani da dangan ya bi dangan ya yi masa a yi kanta ta ji sai aka shiga aljanna sai ya shiga wuta yi ta kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito dajjal zai tayar da iyayen da kauye wanda duka kauye zai zo sai ku ce mai taimaka idan ka da babanka da mamanka da ka taba yi za ka yi mani sai ya ci zai yi sai dajjal ya yi mai tuntabaru sai a samu wani ya taru na aljanu sai su zo a kusa babanka da mamanka sai su ce wane ya ƙara yi mashi biyayya yi imani da shi shi ne ubangijinka kamar yadda al'imamu ibn maja ya fitar da hadisi da can zai kashe mutum ya kuma tsaka cikin dadi da nasu ya kashe shi ya tsaka cikin dadi da nasu sannan ya ce ku ji ko ba ma ta zan ta yake shi yanzu nan ga shi an kashe shi an tsaka cikin dadi ya rabu to amma sai ku ce mutum yanzu zan ta da shi amma kada da hutunci kuma wai zai da waina da wani ubangijin ba ruwa kamar da Imam Ahmad da Muslim suka rubuta da dan zai kuma tsaka ta saukar da ruwa kana ta fitar da tsirrai kuma me ne kasance da ya ce ruwa sauko daga sama ko sama saukar da ruwa kuma sai ruwa fa fa kai kuma kamar da ban kuriya kasa kuma zai ce fitar da tsirrai sai dawa da gero da masara da acca da iguru da maiwa da komai da komai zai fito kamar da Imam Muslim ya rawaito wanda ya wannan ai da mai samun mutane ko ba ta ba mutane ko kuwa za ku kire da shi da ta kare ta ce ga ba bai shiga ne amma sai da komai sa halaka gaba daya saboda kan nafai suna kare ta ce komai da ke shi na duki zai kare lalaci da komai da gaba daya su ba kai ne saura sannan kuma sai wata unguwa sai muka hannun ta sai ka zama tashi sai mu zama kuma tsakamar da ruwa kasa ta zama da tsirrai sai ta zama da ta yi kiban da ba ta yi ba kuma nan da ke hantar su za ta tara madara ta a wata da ta yi ba a duniya ta yi wani abubuwa abubuwa mamaki ne ba kuma ta yi ba a iya kudin mu ne kasa kudin mini ne kashe ke ne kuma wadannan to amma za a zole wa dajjal wadannan abubuwa domin ya zama jarrabawa ga masu imani Allah kada ya kai wannan lokacin dajjal zai zagaye duniya gaba ɗayan ta cikin kwanaki 40 kwana 40 zai zagaye duniya yanzu ko daga nan zuwa Lagos a dawo a wuce Maiduguri a dawo a wuce Sokoto a dawo a wuce Enugu a wuce Calabar su ne mafi nisa a Najeriya Kano zuwa wato Lagos zuwa Maiduguri Sokoto zuwa Calabar su ne suka fi nisa gaba ɗaya a Najeriya in kana magana kusurwa zuwa kusurwa to a ce ka za ka yi wannan kusurwa guda za ka kwana kwanaki ne ko watanni kwanaki ko watanni to duniyar da ba daya ba ka nuna kunan ba ba arewa ba ba Najeriya ba ba Afirka ta yamma ba ba Afirka gaba ɗaya ma duniyar da ba ɗaya ne cikin kwana 40 da jirgin zage da kaka ba inda da zuka kuma ba yinin farko zai zama kamar shekara a yi mutu da ake zama da shekara yini na yi zai zama kamar jirgin wata ne yini na uku zai zama kamar jirgin mako da ya ne sannan sauran kwanakin kuma irin namu da duniya sannan zai tafiya cikin kasa da gaggawa kamar adadin da iska ke kowa idan hadari ya taso kuma aka zo da iska ya kuke gani ba kana kana da kuma ba da gudu ba ke tafiya ba to haka da dace da tafiya da gaggawa sai ya ta da ko ina a duniyar nan a cikin kwana 40 da dace da da ko ina a duniya in ban da Makka da Madina saboda tsare wanda mala'iku da su a kogo kuma da Madina in yau ne da sai mala'ika za su kuma zai kai da shi ce saboda haka zai shiga Makka ba ba zai shiga Madina ba kamar yadda hadisi ya bar sun bukata musulun haka nan bane ne shiga mazallalin kurwa da kuma mazallalin al-aqsa al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla lanuriyahu min ayatina da Allah yake kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito kenan da mazallalin kurwa da mazallalin al-aqsa to dujal bane ya shiga su ba sannan bane ya fara kafa ta cikin garin Makka ba da kuma zai iya shiga cikin Madina ba saboda kariya da Allah ta'ala ne ba wannan duka bitin tunude na dujal wanda ke nuna cewa in ba wanda Allah ya kare ba ba su yi shi za'a yi mutum hukunta daga sunan dujal to zuwa ne mai yin dujal ba su yi wannan da su dujal sune yahudawa da turkawa da sauran mutanen da bai ruwa musamman ma kauyawa da kuma mata kun ji da magana kuma shi musamman kauyawa da mata me yasa ba ce da yawan ku ne za ku da dal in ban da yawan jama'a ku kuka kewa a cikin wannan za ku da dal me yasa kun san dalili hadisai sun faɗa ta cewa yahudawa da turkawa su ne za su zama su mafi yawan jama'a dajjal domin kuwa al-imam Ahmad ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yakhruju ad-dajjal min yahudiyyat al-fahan ma hu 70,000 min al-yahud alayhi ad-dajjal dajjal zai fito daga cikin yahudawa na fahan tare da shi kuma zai zama akwai yahudawa guda 70 suna rufa masa baya ko wannan da kanni a kansa haka da at-Tirmidhi ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yanbahu aqwamu ka anna wujuhahum al-majal al-mubaraka wannan su mutane za su bi dajjal tare da su kan dukkan su kamar wato garkuwa wanda aka kona ta kamar da kowa ta sha wuta haka za su ko su bishi ma'ana mayaka kenan wannan ke shirin gona kwana wannan ke shirin su kare matsayin dajjal da kuma ayoyin wato da fitina sa haka na hadisai sun nuna cewa ƙauyawa za su bi dajjal saboda karancin ilimin su game da addini kun san gari ne ilimi ya ba a cikin gari sai da a ƙauye yanzu misali nan cikin garin Kaduna ai ba za a haɗa ilimi a nan garin Kaduna da ƙauye na ba sai yanzu za ka da ƙauyen Dogarawa ya za a haɗa ilimin da ke cikin garin Kaduna da ilimin da ke ƙauyen Dogarawa a sabon garin Zaria kun ga yake wahala don me ne saboda kai ilimi ya yi ba su ilimi suna da yawa can kuwa ɗan tsirarru ne ba ba su ba ne ba ya tsirarru ne tabi'a ce duk inda kake ku a duniya haka abin yake saboda mun san cewa shi ne shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kullun dajjal fi khaffati fi khaffati min ad-din wa ibar min al-ilm dajjal zai bayyana ne a lokacin da ilimi wato a lokacin da addini ya samu rauni ilimi kuma ya rauna saboda duk dan Allah bai da ba ilimi sannan kuma ai da mamman zan kuma ya ba mu labarin da kawai da zai a ce masa za a rayar da mahaifiyarsa da mahaifiyarsa don yin imani kuma a rayar da ta hanyar kariya da wuri amma kuma ne ke yin imani kuma ya fi jam haka kuma mata da yawa za su bi shi saboda saurin jawuwar mu ga ra'ayi mata na da saurin jawuwa zuwa ga ra'ayi yanzu da wani zai zo nan tsara ta zai zo daga cewa in ba shi ba gara ta mutu haka kawai ya zama ɗan tutun gama da ƙarya ya ɗan tsara ta shi ke nan haka da nan da nan za a yi wata laifi amma da haka da haka laifi shi ke nan sannan da ya san kalakalar duniya shi kuma da jiya da kalakalar duniya to ba ta wata dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ne dajjal fi hadhihi salahati bi marqana فيكون أكثر من يخرج إليه النفاق حتى إن الرجل لا يرجو إلى أمينه وإلى أمه وابنته وأخته وأمته فيمسكها رباطا مخافة أن تخرج إليه مازال الله ما تجد جلد لكم زي الزيرانوني وانتنسل جنياكا كورتالا كفوك هدبي وانتا يجي وانمي لأكي كرمسا wato markana a cikin madinar wata da su so zuwa wurin ka su kalle shi su tarbe shi sai da shi mata ne har ba ta samu wani muke da ka koma wa gida ya samu surukanta matar wato mahaifiyar matarsa da mahaifiyarsa da ƴarsa da ƴan uwarsa da innarsa da gugwarsa ya je ɗaure su igiya dan kan fito dolan dutar kenan yahudu turkawa mata da ƙauyawa su ne za su fi bi ga dutar su ne za su zama da har dutar to ina mafita kuma da rashin tantar gaskiya tabbas ce kuma to yaya za mu yi mu samu mafita mafita farko dai riko da musulunci sai neman tsarin Allah ta hanyar ajoyi sai ayyuka kyawawa da ya zamana musulmi ya yi sai karanta ayoyi goma na farko ko ayoyi goma na ƙarshen suratul kahf sai kuma tserewa da gudu da rantawa a hankali waɗannan su ne matakai guda biyar na tsari da kariya daga zancen yaya matakan za su zama to riko da musulunci da fahimtar karantarwar musulunci game da zancen da fitinarsa da kuma bambancin zancen da sauran zancenai irin su ibn sayyad da irin su mukhtar da makamantansu na daga cikin manya-manyan hanyoyin samun kariya domin zai zama kafin dajjal da sulhohinsa da fitinarsa da hadarinsa da musulunsa domin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai cewa ya yi ni kan hadarsukum an dajjal hatta mashitu Allah ta'ala na yawai ta muku bayani akan dajjal har ma sai da tsoron kar ma wuta ga ni ko haka a ce fahimtar wannan bayanai za su taimaka wajen samun kariya daga dajjal zan ɗan tsallake waɗansu abubuwan saboda yanayin lokaci abu na biyu addu'a ta neman tsari daga fitinarsa domin hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya yi tahiyya ta ƙarshe a sallarsa to ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal wannan addu'a ce zikiri ne sananne na kuma tabbatar muna yi a cikin sallah kamar yadda al-imamu muslim ya rawaito shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-imamu al-bukhari da muslim suka rawaito ya kamanta yana cewa a cikin sallar sa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabin nari wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal shi kansa yana wannan addu'a saboda haka addu'a ta neman tsari na daga manya-manyan matakai na samun kariya daga dajjal sai hanya ta uku mataki na uku na neman kariya daga dajjal aikata ayyuka na ƙwarai tun gabanin dutse ya bayyana domin hadisi ya zo cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba'iru bil a'mali sittan ku riga abubuwa guda shida ku riga bayyana abubuwa guda shida yawai ta aiki ku yi ayyuka sun da ba nan abubuwa su da su bayyana tulun ku shams min magariba awi duha awi dajja awi dabba aw nafata ahadikum aw amru al amma wa za Allah sallallahu alaihi wasallam ku yawai ta ayyuka ku gaggawa ku yi ayyukan alkhairi tun da ba nan abubuwa su da su fitar rana daga mafaɗanta ko kuma hayaƙin da zai rufe sararin sama ne gaba ɗaya ko bayyanar dajjal ko bayyanar dabba ko kuma al'amarin mutum shi kan sama ya zo dandane shi ya kasa samun lokaci ko kuma al'amarin jama'a ya zo a ɗora kai nauyi shi ne jimam shi ne sarki shi ne sauna shi ne gaba abubuwa zo gaba ɗaya su hana shi abin da ya kamata sai abu da ya kamata a yi har da cewa da kuma karanta ayoyi goma na farkon surar lukafi ko kuma na ƙarshen surar lukafi hadisai duka sun zo akwai hadisai a kan goma farko akwai hadisai a kan goma ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajjala ashara ayati min awwal surar lukafi usima min ad-dajjal wanda duk ya haddace ayoyin goma na farkon surat al-kahfi za a tsane shi daga bujal kamar yadda hadisin ya zo cikin muslim haka nan akwai hadisin da imam ahmad ya rawaito manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qara akara ayatin min akhir al-kahf usima min fitnat ad-dajjal wanda bai karanta ayoyin goma na karshen surat al-kahfi to za a tsane shi daga fitnat ad-dajjal allah ya tsare mu daga fitnat ad-dajjal haka na hadisi ya zo cikin muslim manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman adraka hu minkum falyaqra alayhi fawatiha surat al-kahfi wanda duk allah ya hada da dajjal ya zama ko ba yadda za a yi mara ya hada dajjal ya bayyana to ka karanta mai surat al-kahfi zai lalace ya tarwatse ya gude maka kamar da musulmi ya rubuta sai mataki na biyar na karshe tserewa da kuma gudu daga dajjal in ka da gudu to a falla a ranka ya haka ya yi da ma an ce in ka jiki gudu sa gudu mai zuwa to dajjal ka gudu a falla ya gudu domin a hausar da mawa a yau sun daba ya ce man sami abin dajjali falyanna minhu fa idan rajul ya'ti yattabi'u wa huwa ya'tubu annahu shahidun lima yu'adu bihi min ash-shubuhat ma yi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk ya ji labarin bayanan dujjal to ya falla da gudu ya nisance shi domin mutum zai zo ya yi dujjal yana da cewa mutumin cikin ya gaske ne alhali kuwa ƙayya ne makayyaci ne saboda irin shigowoyi da dujjal zai bayyana da sai abu na ƙarshe da zan bayyana mana dajjal mai yawan fitina mai kuma girman fitina amma kuma Allah ya kaddara dujjal zai mutu ba wai zai rayu ne ta rayuwa ya ta rayuwa ba a zai mutu kamar yadda kowa dan adam zai mutu shi ma zai mutu to amma ba kafin ya mutu zai shafi kwana 40 yana barna da ya haka fitina a cikin ƙasa zai samu ya ma ce wanda ke ta yadda muminai ta ɗanɗe ya ma su kuka daga sharrafa bayan nan zai yi ta hannun annabi isa alaihi salatu wasalam ana cikin wannan hali na tsakar da mutane da yake yi da halakar da su sai allah ya ba annabi isa damar farkowa muminai za su kewaye annabi isa kuma zai yi musu jagoranci ya tunkari wanda dajjal ya ce zai rufe dajjal a wajen kofar da ake kira kofar lut a cikin jihar falastini duk da kusa da masallacin al-aqsa a nan ne annabi isa zai kashe shi hadisi ya zo a cikin musnad al-imam ahmad manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa annabi isa zai sauko da asubahi zai kira ya ce ya ku mutane me ya ana ku fita gaba daya ku je ku farka wani can makaryacin mu koyar da in sun yi wannan muryar sai ce wannan aljani ne ala yake wannan magana domin sun san dai fita da wata abu mutane sai sun je wurin sai su ga ai annabi isa ne za ku gane shi kuma annabi isa dan maryama sai a kira sallah a tsaye sallah sai a ce maka bismillah ya yi mafuta ne domin ci annabi isa sai ce a limamin ku ya yi mana sallah sau da haka sai a yi sallah da zama an gama sallah sai annabi isa ya jagorance su duk da sun bayar da annabojin dutar za a tafi a same shi suna isa wajen dajjal yana ganin annabi isa sai ya fara narkewa kamar yadda gishiri ke narkewa an sa mai ruwa haka zai ta narkewa ya ta narkewa sai ya shafa kira ya falla sai annabi isa ya ce ai wace fa ba ai da kayan da ka akwai magana Allah ya yi mana alƙawarin sai na tsare ka saboda haka ya bi shi ya kama shi ya zama da shi a daidai wajen mutum nan gauda masallacin al-aqsa a cikin falastini nan take annabi isa zai kashe shi in ya tare ni sun ke nan zai kashe shi daga nan duk wanda take tare da dajjal gaba ɗaya sai an kashe shi yahudawa za su gudu shi gudu shi gudu su ɓuya a jikin bishiya su ɓuya a jikin kango su ɓuya a jikin gida su je su bi dutse su ɓuya sai dutse da bishiya da kango su magana sirka cewa ya annabi ya isa a ƙware ma ya kai bawan allah suna ga wa sauran wanda da ke tada na isa zo bayana akwai da ya nuna ya zo ka kama su kashe shi da duwatsu da bishiyoyin tabuwa kenan da kangaye ko wai da komai in banta tafiya guda daya mai suna gaza ita ce kai ba za ta magana ba saboda ita wannan bishiyar yahudawa ne suka shuka ta kuma su ne suke fita don haka wajibi ne musulmi ya fahimci mas'alar nan ta dajjal da fitinar dajjal da sharrin sa da musibar da ke tare da dajjal sannan kuma ya dauki mataki a matsayin na musulmi na nema wa kanta kariya sannan ba kawai nema wa kanta kariya ba kowannen mu dole ne kamar yadda malamai suka ce ya ilmantar da ƴaƴansa da wanda ke ƙarƙashinsa game da dajjal da fitnar dajjal da bala'in dajjal da kuma hanyoyin da za a bi don a samu tsaro da kariya daga dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaktul ibn maryama ad-dajjal bi bab al-din a wajen kowa da ake kira lut anan ne isa dan maryam zai kama dajjal ya kashe shi mutuwa kuma ta dindinde ta har abada shi kenan an huta shi to amma ba ta ba kai ga wannan ya riga ya yi karna farnar da la ya'lamuha illa Allah tabaraka wa ta'ala da wannan zan dakata insha Allah na yi mana lakcin abu guje akwai misalai da bayanai da ya kamata a ce an shi shigar amma saboda yanayin lokaci ina ganin babu laifi an tsaya haka ne insha Allah fatan mu dai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaqa ya kuma sa mu dace ya amfanar da mu abubuwan da muka ci insha Allah tabaraka wa ta'ala zan ba da kafin ita wannan lakcin in Allah ya tsara daga su waɗanda suka shirya zaman da yadda nan gaba ana da bukata za a iya samu a yi photocopy ga wanda suka iya karatu kenan domin su ainihin masu karanta su samu sauran bayanan da ke ciki insha Allah ba a kowa sai bayan da zan tsallake a ciki saboda yin lokaci sa'annan kuma kasancewar ba mu ga gano da kafin bayani idan ana bukata da gaggawa kila a yau domin a raba wa mutane gobe to ana iya tura man email in dai an turo man email in Allah ya sa wannan adireshin email din ni kuma zan turo da ainihin wato lakcin nan take daga nan zuwa magriba Allah ya za a samu sai da za a iya printing sai a samu kila gobe a rabawa su yan uwa mata da maki da maza wanda suke bukata insha Allah saboda haka ko ta hanyar ina din ko kuma idan an samu zuwa baya a yau in Allah ya jana kuma da wuri za a yi abin da ina din da ya yi da dogarawa a gmail.com da suna a abu sai a ainihin wato rubuta inda an turo min da sakon Allah ya a turo ina din ni kuma sai in aiko da ainihin wato takardar Allah ta Allah ta Allah ya dace sa'annan kafin in dakata akwai littafai da na so su zo ni ya ne ba mu tsautsayi waɗansu zo sun faɗa na ba ko ya zama sai ɗan kaɗan na iya zuwa da su wanda ba ma ne a raba da kowa ba sai dai kawai ni ne zan fara su ba nan yadda suka yi kuma cike nan littafai ne guda uku wanda littafai na ne akwai littafin tarbiyyar yaya a musulunci sai kuma ni'imar haihuwa da haƙoƙin yaya a musulunci sai kuma tasirin tsakanin ganin wannan zulhijja wajen tantance ranar arfa da sallar layya yan kaɗan ne don duk wanda na shirya nan da su kuma ke yawa sosai sai wani tare da wani wasu da ruwa sun karbe don haka sai zaman to abin da ya zama ke nan ina fata ba a yi hakuri Allah ta ala ya samu dace wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.